This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri ne yammacin yau Lahadi 29 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Dakarun Isra'ila sun ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama. Rasha ta ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuƙi sama da 100 a sassan ƙasarta. Wata ƙungiya mai kula da yaƙi a inda ake a sassan duniya ta ce an kashe mayaƙan Iraniyawa su 12 a gabashin Siriya.
Kanin labarai kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Zamfara ta bayyana karɓuwarta tare da yin Allah wadai dangane da kama ɗaya daga cikin jami'anta da laifin safarar alburusai da ƙwayoyi zuwa ga 'yan bindiga.
Duk wani mai hankali ba zai mashi daɗi ba, ta ce yau ga jami'in tsaro wanda aka ba shi amana kula da lafiyar jama'a, ta ce yau shi ne yake ta tsira da harsashi.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam daga Ghana, inda a yau shirin zai tattauna akan zaben shugaban ƙasa da na wakilai wanda za a gudanar a watan Disamba a ƙasar. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi, dakarun Isra'ila suka ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama a yayin da kungiyar da ke Lebanon ke cikin juyayen kisan shugabanta Sayyidi Hassan Nasrallah. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mataimakin shugaban majalisar gudanarwa Hezbollah Nabil Kawok a ranar Asabar. A nan take dai ba a ji wani furuci ba daga Hezbollah, kuma ba a san takamaiman wurin da aka kai wannan harin ba. A 'yan makonnin nan dai hare-haren Isra'ila ya yi ajalin kwamandojin Hezbollah da dama, da ya haɗa da mambobin ƙungiyar da ke da kusanci da Nasrallah, da suka kwashe gwamman shekaru suna tsallake tarkon mutuwa da aka riƙa ɗana musu. Haka zalika, an shaka kaitar ƙungiyar ta Hezbollah da giggan hare-hare ta na'urorin sadarwarta da na aikewa da saƙonni da aka ɗora alhakinsu a kan Isra'ila. Hare-haren da dama da Isra'ilin ta riƙa kaiwa a sassan Lebanon da dama ya kashe mutane aƙalla 130,000, da ya haɗa da mata su 156 da yara 87, duk a cikin ƙasa da makonni biyu, cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. A ranar Lahadin nan ne jami'an Rasha suka ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuƙi sama da 100 a sassan Rasha, lamarin da ya sanadiyyar tashin wutar daji da ƙona wani rukunin gidaje, abin da ya haifar da turnikewar hayaƙi mafi girma da aka riƙa gani ya mamaye sararin samaniyar Rasha tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine ɗin a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ruwaito cewa ta harbo jirage marasa matuƙi guda 125 a cikin dare a sassa 7 na ƙasar, musamman yankin kudu maso yamma na Volgograd da ya sha ƙarin wuta, inda aka ruwaito cewa jirage marasa matuƙi guda 67 ne da Ukraine ɗin ta harba. Dakarun tsaron Rasha suka yi nasarar kakkaɓowa daga yankin. Haka zalika, an harba wasu jirage marasa matuƙi guda 17 a yankin Voronezh na Rasha, inda tarkacen jiragen suka yi fata-fata da wani rukunin gidajen mutane da wani gida daban, cewar gwamnan yankin Alexander Gusov. Hotunan da aka riƙa yaɗawa a kafar sadarwar zamani sun nuna yadda harshen wuta ke ci balbal daga tagar wani ginin bene, to sai dai ba a ba da rahoton salwatar rayuka ko jikata ba. Gwamna Vasily Golubov ya ce an samu labarin wani harin na jirage marasa matuƙi guda 18 a yankin Rostov na Rasha, inda tarkacen jiragen suka haifar da tashin wutar daji. Wata kungiya mai kula da yaƙi-yaƙen da ake a sassan duniya ta faɗa a ranar Lahadin nan cewa an kashe wasu mayaƙin Iranwa su 12 a yayin wasu hare-hare ta sama a gabashin Siriya. Wasu mutane da dama kuma suka jikkata. An kashe mutanen 2 ne a hare-haren ta sama da ba a san daga inda suka fito ba, da suka kai kai wurare a birnin Deir ez-Zor da yankin gabashin birnin da ma yankin Bakomal dake kusa da kan iyaka da Iraki, cewa kungiyar sa ido kan kare haƙƙin bil'adama dake Siriya da ma yankin Bakomal dake kusa da kan iyaka da Iraki, cewa kungiyar sa ido kan kare haƙƙin bil'adama dake Siriya. Anan take dai ba wani ko wata kungiya da ta dauki alhakin kai har-haren. Kungiyar ta kada da cewa wasu har-haren ta sama sun kai kai wuraren soji dake kusa da filin jirgin saman Deir ez-Zor, idan dai ta rika sama da tallafin soji ga Siriya tun bayan fara yakin basasar kasar da aka soma a shekarar 2011, yayin da Isra'ila ta rika kai daruruwan har-hare ta sama kan kungiyoyin dake marawa Iran baya a gabashin Siriya. Kuma Amurka ta rika kaikaitar irin waɗannan kungiyoyi a yankin gabashin ƙasar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hawwa Sharif za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Najeriya ta bada tabbacin hukunta jami'inta da 'yan sanda suka kama shi da laifin safarar miyagun ƙwayoyi da na alburusai a jihar Zamfara. Shugaban hukumar a jihar Zamfara ya bada tabbacin hakan yana mai cewa wanda ake zargin abuntur da Allah wadai ne. Wakilin murya Amurka Abdulrazzaq Bello Kaura na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar ta bayyana kaduwar ta matuka dangane da kama daya daga cikin jami'anta mai mukamin ASC2 mai Kano Sarkin Tasha, wanda rundunar 'yan sandan jihar ta kama shi da laifin safarar albarusai da ƙwayoyi zuwa ga 'yan bindiga dake jihar. A wata zantawa da manema labarai, komandan hukumar Civil Defense na jihar Zamfara, komandan Sani Mustafa, ya tabbatar da kamen da aka yi wa jami'in hukumar tare da jarida cewar rundunar Civil Defense ta jihar Zamfara da mata kasa baki daya na da kima da martaba da ba za ta bari wasu ɓargurbi su lalata ta ba. Za su kuma ci gaba da tabbatar da aiki da gaskiya da adalci a ayyukan su tare da kiyaye ka'idojin aikin.
Abin da nake so mu sanar da ku cewa shi wannan officer mai suna ASC2 mai Kano Sarkin Tasha, wannan abu ayyuka da yake gudanarwa yana gudanar da su a karan kanshi ba tare da masaniyan mu ba, ba tare da gudunmuwan mu ba, kuma muna tabbatar muku cewa ba mu tare da shi duk wani mai irin halaye.
Komandan Mustafa Sani ya bayyana cewa shugaban rundunar Civil Defense matakin kasa baki daya ya lashe takobin daukar tsauraran matakai akan jami'in muddin zargin da ake tuhumar shi da shi ya tabbata.
Tuni komandan general dinmu Dr. Ahmad Abubakar Audi da ya ji wannan labari ya yi Allah wadai da wannan labarin, sannan ya umarce ni da in ɗauki mataki mai tsauri akan shi wannan ofisa ɗin, kuma in tabbatar da cewa na kore shi da aiki. Abinda aka zarge shi ya tabbata ba kura aiki ba kuma kurum. Ya ce da nan mu garzaya da shi zuwa kotu domin ya tare ya girbi abin da ya shuka.
Da yake magana akan alakar aiki tsakanin hukumomin tsaro, komandan Sani Mustafa ya bada tabbacin cewa zai yi aiki kafada da kafada da kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalajan domin bin hanyoyin da suka kamata. Daga nan sai ya nanata ƙudurin hukumar ta Civil Defense na cigaba da dagewa wajen yaƙi da aikata miyagun laifuka da kiyaye ɗaya tsakanin jami'anta tare da yin alƙawarin tabbatar da gaskiya yanda ake gudanar da binciken wanda ake zargin. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai murabus shi ne tsohon mai magana da yawan rundunar sojin Najeriya, kuma halin yanzu mai fashin baki akan sha'anin tsaro a tarayyar ta Najeriya, ya ce idan an bi taɓa rawo ya dace a bi ta mafi sau, domin a cewar shi sai bango ya tsage ne ƙadangare ke samun wurin shiga.
Duk wani mai hankali ba zai mashi daɗi ba. Kace yau ga jami'in tsaro wanda aka bashi amana kula da lafiyar jama'a, musamman ma yanda matsalar tsaro ta addabi wannan yanki, a ce yau shi ne yake taɓira da harsashi. Kowa ya sani harsashi ba gida ba ce ba, da shi waɗannan miyagun mutane suke amfani da shi su kai ya kashe mutane. To me yake ni? Kaga ya nuna sakaci ga su waɗanda suke aiki da shi, domin idan da ana kula ba zai kai ga sata waɗannan koda ma nawa ne. Saboda ni iya sani na koda an je koyan harbi, idan za ku bar wurin sai ka rantse kuma sai an lalube ka cewar baka da harsashi jikinka, baka da fankon harsashi. To a ce an waye gari jami'in tsaro yana sata harsashi, kaga an yi ba yi ba.
To sai dai General Kuka Sheka ya ce akwai buƙatar hukumomin tsaro su duka lura da muhimmancin kikkiawar alakar aiki a tsakanin su domin inganta aikin su da kuma rufe duk wata kafa da miyagun tsaya yake amfani da ita wajen cimma burin su na aikata miyagun laifukan su.
Kamata a ce suna aiki kafada da sauran jami'an tsaro. To idan ka haba su hada ƙarfi da ƙarfe ba, to waɗannan miyagun mutane za su yi amfani da wannan dama kamar yadda suka yi amfani da wannan dama. Wannan bayan Allah ya fara sata harsashi kila ba wannan ne karo na farko ba yake kai musu. Ku kamata yayi gaba daya a kira su dukkan su a ja musu kunne shi kuma wannan a hukuntar da shi.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalatin ne dai ya gabatar da jami'in na Civil Defense ga manema labarai mai suna mai Kano Sarkin Tasha bisa laifin kama shi da aka yi da miyagun ƙwayoyi da albarusai ka haira shi ta kaiwa 'yan bindiga da ke dajin mada a jihar Zamfara. Wannan dai ba shi ne karin farko ba da a tarayyar Najeriya ake samun jami'an tsaro da hannu rumu-rumu wajen hulɗa da masu aikata miyagun laifuka a ƙasar. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
A gaida Abdulrazzaq Bello Kaura, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
A jiya Asabar ƙananan ƙungiyoyin magoya bayan 'yan adawa suka yi zanga-zanga a Venezuela inda suka haɗe da magoya bayansu daga wajen ƙasar a cikin watanni biyu tun bayan da shugaba Nicolas Maduro ya ayyana kanshi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama. Shugabar adawa Maria Corina Machado da ke boye bayan bayyana kin amincewa da sakamakon zaben da ta ce an tafka maguɗi a cikin sa ta yi kiran da a fito zanga-zangar kaɗan-kaɗan domin kaucewa irin dirar mikiya da jami'an tsaro suka yi mazanga-zangar a baya. Kimanin mutane 30 ne suka rika daga murya da faɗin kalmomi a Caracas da ya haɗa da Leader Brito da aka sani da Red Helmet Grandmother tun a shekarun da ta kwashe tana gumurzun fafutukar ƙin gwamnati. Ta riƙe wata alama ɗauke da rubutu a kai da ke cewa hakkinmu ne mu kare ƙuri'armu, ta ce kamata ya yi Nicolas Maduro ya san inda dare ya masa saboda bai ci zaɓe ba. Kwanaki biyu da dakarun katta kwana na RSF a Sudan suka kwashe suna kai hare-hare a birnin El Fasher na Darfur ya yi sanadiyar mutuwar mutane 48 kamar yadda wata majiyar lafiya ta shaidawa kafar labarin AFP bayan da shugabannin duniya suka yi roƙon kawo ƙarshen baƙar wahala da ƙasar ke fuskanta. Barin wutar makaman atilari da dakarun na katta kwana na RSF suka riƙa yi ya halaka wasu mutum 30 tare da raunata gwammai kamar yadda majiyar lafiya a asibitin koyarwa na birnin El Fasher ta sanar da AFP a gwagwarmayar da dakarun na katta kwana da sojojin ƙasar ta Sudan ke yi na neman iko akan babban birnin arewacin Darfur. Barin wutar ya zo ne kwana guda kacal bayan kisan wasu mutane 18 har lahira a wani harin da aka kai kan wata kasuwa inda wasu suka samu rauni na ƙuna, cewar majiyar ta nemi a saka yata domin tsaron rai ganin yadda ake kai hare-hare akan asibitoci da ma'aikatan lafiya. Makomar Sudan musamman El Fasher ya kasance ɗaya daga cikin batutuwa da aka rika tattaunawa akai a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a makon nan a birnin New York bayan shafe watanni 17 na mummunan faɗa tsakanin dakarun RSF da sojojin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida.
Sangoma ko cin mutunci ba shi tsawon na kan jarida, dan uwa na kan jarida ba gudu ba jada baya, damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri ta dandalin 'yan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau cikin yadda Allah subhanahu wataala shirin ya sake maido da mu nan kasar Ghana kuma zamu tattauna akan batutuwa da suka fi daukan hankula na jama'a cikin wata daya. Sunana Hamza Adam, ina matukan farin cikin kasancewa da ku yau. Na tare da ni fitaccen ɗan jarida ne da suka hada da Hafiz Tijjani na gidan talabishin din Channel 1 da CTFM tare da Malam Anas Sabit na gidan talabishin din Joy News. Yau mun tattauna akan shirye-shirye na zabe da za a kaddamar na fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisar dokokin kasar Ghana a ranar 7 ga wata na Disamba, inda hukumar zaben kasar ta ayyana sunayen mutane 13 da za su sharaka a takara na fitar da shugaban kasa. Sai dai kuma Allah subhanahu wataala ya yarda gobe Litinin 30 ga wata na Satumba ake sa ran kungiyoyin an kwadago a nan kasar Ghana za su aiwatar da gagarumar zanga-zanga, wasu kuma za su yi yajin aiki duka dai na daga cikin matakai da suke dauka na ƙara matsawa gwamnati lamba na bukatar da ta dauki mataki wajen ganin an shawo kan matsala na hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, kamar yadda rahotanni suka gabatar. Ghana ta yi hasaran gandun dazuka 34 sakamakon wannan aikin. Haka zalika kashi 60 cikin 100 na ruwa da ake amfani da su a nan kasar Ghana gabaki daya sun gurbace sakamakon wannan matsala. To ma'aikata na gwamnati sun ce har in gwamnati bata dauki mataki ba la shakka fihi za su ci gaba da aiwatar da wannan zanga-zanga. Maudu'in da zamu fi mai da hankali akai, amma jama'a masu sauraro ku dakace mu da mun sake dawowa, mun ji ta bakin yan jaridun.
Su ku tsiro ku tijo mareda ba su ta ke dan jarida a kada a raya suna anan babu bamba ya jarida.
To da masu sauraro barkamu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kamar yadda na sanar da ku da farko, maudu'ai biyu ne zamu tattauna akai, amma mun fara akan batu na hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi, wadda jama'a a nan kasar Ghana suke kokawa kan jinkiri ko tafiyar aweniya da suka bayyana cewa gwamnati tana yi wajen daukan mataki domin kawar da wannan matsala da baki daya. Malam Hafiz Tijjani na sashen labarai ta City News da ke nan kasar Ghana, ya kaji da wannan mataki da kungiyoyin an kwadago suka dauka na aiwatar da zanga-zanga tare da yajin aiki na bukatar da gwamnati su dauki mataki akan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba?
To wala jamza muka duba dai wannan illegal mining activities ko in ce yanda ake neman wannan zinariya ba kan hanyar shi ba, tana jawo muna matsala da yawa. To in ka duba wannan lamarin kuma da ma'aikatan tashi suka saya, ba ma'aikata ne wadanda za a ce ba su san abin da suke ciki ba. Cikinsu akwai doctoci, cikinsu akwai lawyoyi, cikinsu akwai malamai makaranta da suka fito suke wannan magana don danganci ta daure damsi don ta yi ya magance wannan yanayi. In ka duba kuma gwamnati tana tsatsan ne da maganan ga don lokacin zabe ne. In ka ji ma maganganun da waɗanda ke cikin gwamnati suke yi, kina gwada cewa in dai gwamnati za ta fito ta yaki wannan, zai rage musu zaben da za su samu a cikin waɗannan unguwannin da ko ainihin wuraren da ake wannan abun. Waɗanda kuma suke opposition da ake duban cewa su ma za su fito su fadi wani abu game da ko in suka zo za su dakata wannan aiki, su ma suna takatsantsan ne don ba su son su fadi don kuma abin tsira musu masu samu wannan zabin bagalle su zo cikin mulki. Bisa ina ganin cewa wannan taron da ma'aikata suke yi yana cikin daidaita, amma ba wani political will da ke nan da gwamnati take cewa ko za ta ba da ita amincewanta ta ce kamar za ta fito ta yaki wannan.
Eto Malam Hafiz, ina godiya kwarai. Bari in zo kan Malam Anas Sabit. Malam Anas Sabit, kana ganin matakin da masu zanga-zangan za su dauka ba zai iya haifar da cikas ta bangare na samar da kudaden shiga a bangarori da dama ba?
Gaskiya murka mun san in an yi yaji na aiki amma irin wannan da ita labor union ba kungiya guda ne ko kuma ma'aikata guda za ta yi yaji ba, unions ne daban-daban da za su haɗu su aji kayan aikin su da niyan ba su aiki. Hanyar haka dole ne zai tabi al'umma baki daya har da gwamnati. Abin da ya sa shi ne kuma kan da muka sai sani labor union sun yi niyan ba su zuwa aiki wanda ke karban haraji wanda ke karban kudaden gwamnati da sauransu dukkanin su sun aji kayan aikin su. Automatically ababin da ya kamata ya shiga nan gwamnati in rana daya ne kwana biyu ne kwana uku ne wannan ababin da za ka ga gwamnati ya rasa waɗannan kudaden da shi kudade guda guda ake tafiyar da lamari na kasan. Bayan haka mu mutane da ke cikin kasa kuma mun shiga cikin hali na kakanika ne sosai saboda misali ina son Ghana card na fita wani district na zo wani district ko kuma fa wani kauye na zo babban gari da yake wuraren aiki kamar rashin na kai wurin na yake ba ma'aikata dole ni ma na shiga cikin wani hali da yake ba zan ji dadin shi ba wannan kauye ba kwa ba bai je wannan mutane suna neman tafiyar da ayyukansu kamar kan da muka sani to ma'aikatan sun yajin wane ne zai yi wannan aikin to abinda muke fata shine gwamnati kada ya bar a mai wannan situation a gurguje abinda gwamnati zai ya bar kowa cikin wannan kasa ya gano kamar gaskiya gwamnati ya so ba wani aiki musamman da zai hana wannan banna da ake cikin ruwan shanmu da wurin forest da sauran zai gwamnati ya take step quickly.
Madalla malam ina godiya kwarai da gaske. Bari mu isa dan hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu'in mu na biyu.
Su ku tsiro ku tijo mareda ba su ta da dan jarida. Aka da arara suna anan babu bawa ya jarida.
Jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Za mu tattauna akan maudu'inmu na karshe inda zai kai mu kan batun zabe da ake tunkara na wannan shekarar 2024 a ranar 7 ga watan Disamba. Inda a baya-bayan nan hukumar zaben kasar ta EC karkashin jagorancin uwar gidajen Mensa ta ayyana sunayen mutane 13 da ta tabbatar da su a matsayin waɗanda za su sharaka a takarar fitar da shugaban ƙasa. An fitar da rahotanni da dama, wahasatan ma wani bincike da fadar shugaban ƙasa ta aiwatar inda ta bayyana cewa da alamun zaben zai iya kaiwa zagaye na biyu. Don saboda akwai wasu 'yan takara masu zaman kansu da suka wato shiga cikin wannan takarar kuma za su yi tasiri sosai a zaben da za a kaddamar. Bari fara kan Malam Hafiz. Hafiz, ya kaji da wannan bincike da fadar shugaban kasa ta Jubilee House ta yi?
Alhaji Amla, in ka duba dai cikin 1992 da muka zo demokradiyya, in ka duba zaben nan NDC da NPP ne suke mulkin Ghana. To ka duba kuma independent candidate da da suke zaman kansu nan shi Alan Kudu Tremantin da aka fi sani ya fito cikin jam'iyyar NPP ne sannan ya je ya form political party shi. Kuma ka duba shi shadan nan da ya fito shi ma ya zo a cikin don ya samu ya taimaka wa matasa kuma ya samu haɗin kai kuma ya samu hankalin matasa da yawa. Amma wannan zaben dai tsakanin NPP ne da NDC wannan babu wata shakka a ciki tsakanin NDC ne da NPP tsakanin Dr. Mahmudu Bawumia wanda yake tsaya madaniyar NPP sannan kuma John Dramani Mahama tsohon shugaban kasa wanda yake tsaya ma NDC. To in ka duba wannan zabe su biyun duka sun fito daga can tudu ne amma shi Alan Kwetra Mantin da ya fito cikin NPP da yawa kuma na gwada cewa zai dami NPP don zai samu ya rage zabe su sannan kuma shi shadan nan da ake kallo da na ce ya samu hankalin matasa da yawa ana dubin kuma shi ma zai dami NDC kuma da NPP don matasa da yawa suna jin madaran shi yana batun zai kawo aiki yana batun zai sake wasu lamuka don matasa kuma su samu jin daɗi don matasa kuma su samu aiki matasa kuma irin matsalolin da suke da shi ko a magance su shi ma yana haya samu zaben nan na NDC zai gibi wani amma wanda ta fi matsala ne da yawa ke duban shine shi Allan Kudu Shiramanti da ya fita cikin wannan party MPP ya ja mutane da waɗanda suka zama mutane ne da suke da muhimmanci a cikin party MPP jami'an MPP da ya fita da su a cikin wannan kuma sun da suna da mutane.
Eto Malam Hafiz, ina godiya kwarai, bari in zo kan Malam Anis Sabit. Malam Anis Sabit, zaɓin dai yana cece da cece-kuce da dama don saboda akwai waɗanda masu ma hukumar zaɓen ƙasar ta hana su shiga takarar sakamakon wasu kurakure da ta bayyana cewa ta same su da shi na rashin ciki ainihin form ɗin su da kyau, wasu ma sun gabatar da ƙara a gabar kotu na buƙatar da hukumar zaɓen ƙasar ta ba su dama su sharaka a cikin wannan. Kana ganin bai iya kawo cikas a kokarin da hukumar zaɓen ƙasar ke yi na neman tabbatar da cewa ta shirya zaɓe mai cike da sahihanci?
Wannan ba shi ne farko lokacin da Electoral Commission ya disqualify wayansu candidates ke gaba, saboda abu ne da yake akwai requirement, akwai ababen da shekami sannan kai ya tafi su ko kai a kare sunan ka cikin ɗan takara. So idan ba kai ka meet wannan basic requirements by Electoral Commission shekarun da suka wuce ma sun saba disqualify wayansu. Wannan matakin da Electoral Commission ta doke ni a gani na political parties da kila ababen da ya kamata su yi ne su convince Electoral Commission ba sai su yi ba. Amma lamari na court dai kowa na da right in an maka wani abin da bai dace da ka je court sai mu sallama ma court mu ji menene hujjojin da suka kai. In court ya yi kamar suna da point 70 days to election ina ga sai Electoral Commission za ta yi wani sakin da ya kamata ta yi don kamar muna maganin ga ballot papers da ballot ababen da yake ya kamata ya yi da fara printing su ba cikin nan.
Jama'a masu sauraro, saboda karancin lokaci a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na dandalin ɗan jarida na wannan sati. Sunana Hamza Adam, ina muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla masu sauraron mu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sako na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Kace salam VOA Hausa. Yan uwa, ya kamata mu guji cin haƙƙin wani domin dai sanin kowa ne cewa wani baya shiga aljanna matukar akwai haƙƙin wani a kan shi. To ina amfanin baɗi ba rai? Dan haka kace ina jan hankali musamman ga shugabanni game da amanar dukiyar ƙasa da ke kansu. Su sani cewa za a tambaye su yadda suka gudanar da al'umuran talakawansu. To sai sako na gaba da ya fito daga Isu Makeri, Madatai da Magaran da Hamidu Kalalabuwa, jihar Duffa ta Jamhuriyar Nijar. Inda kuka haɗa gwiwa kuka ce salam VOA Hausa, haƙiƙa muna jinjina ga matakin gwamnatinmu ta Nijar na hana fitar da kayan abinci da manoman ƙasar suka noma zuwa ƙasashen ƙetare domin magance matsalar abincin da tsadar shi a nan gaba. Kuka ce kuna ganin hakan ya yi daidai. Sai wani saƙon da ya fito daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa, jihar Bauchi a Najeriya. Kace mamba ƙungiyar muryar matasan Afirka da Isa Jikan Mai Saje Turu, sai Sanusi Madattai da Magaran da Hadabu Mai Kwamfuta Mai Yama, a ƙarshe da Bula Macen Lemu Gallaba.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A yau Lahadi, dakarun Isra'ila suka ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama a yayin da kungiyar da ke Lebanon ke cikin juyayen kisan shugabanta Sayyidi Hassan Nasrallah. A ranar Lahadin nan ne jami'an Rasha suka ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuƙi sama da 100 a sassan Rasha, lamarin da ya sanadiyar tashin wutar daji da ƙona wani rukunin gidaje, abinda ya haifar da turnikewar hayaƙi mafi girma da aka riƙa gani ya mamaye sararin samaniyar Rasha tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine ɗin a watan Fabrairun shekarar 2022. Wata ƙungiya mai kula da yaƙe-yaƙen da ake a sassan duniya ta faɗa a ranar Lahadin nan cewa an kashe wasu mayaƙin Iranwa su 12 a yayin wasu hare-hare ta sama a gabashin Siriya, wasu mutane da dama kuma suka jikkata. An kashe mutanen 2 ne a hare-haren ta sama da ba a san daga inda suka fito ba, da suka kai kai wurare a birnin Deir el-Zor da yankin gabashin birnin da ma yankin Bakomal da ke kusa da kan iyaka da Iraki, cewar ƙungiyar sa ido kan kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya.
anan take dai ba wani kotu kungiya da ta dauki alhakin kai har-haran.
To masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT ga Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta kai ni gabatar da shirin da wadda ta bada umarni Fiona wa mainan dodo. Dama injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima da daddare idan Allah ya kai.